أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا شابير لوطن سفر hijira 1445 ya yi daidai da ranar 31 ga watan Hud miladiya 2023. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu su abinda yake sharri ne a rayuwarmu, Allah ya kare. Muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazin Ihya Ulumuddin Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fondude, daidai kasuwar Bankane, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri tun daga farkon suratul Fatiha. Allah mai kowa mai komai ajiya ya ba mu dama mun zo ƙarshen suratul Isra'i. Yau za mu fara a farkon suratul Kahfi zuwa abin da Allah subhanahu wataala ya so. Kamar yadda muka saba, mun zo farkon sura mukan gabatar da muqaddima a farkon kowace sura. Haka ma suratul Kahfi za mu gabatar da shimfiɗa kafin karatun wannan sura. Muqaddima na farko a wannan sura shine bayanin inda aka saukar da wannan sura. Wannan sura ce makkiya, kamar yadda Ibn Atiyya al-Barnaqi yake cewa annaha makkiyatun, sura ce makkiya. Wannan shine abinda ya nakalto ne ijma'in malamai. Sai dai malumma sun yi sabani game da wasu ayoyi daga cikin suratul Kahf, cewa su waɗannan ayoyi madaniyai ne ba makkiyai ba ne. Daga ciki akwai faɗa da madaukin sarki, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha. Cewa wannan sura da wannan aya madaniya ce. Da kuma farkon sura izuwa faɗin Allah subhanahu wata'ala, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Cewa daga farko izuwa wannan aya, ayoyi ne madaniyai an saukar da su ne a Madina. Amma magana mafi rinjaye a gurin jumhurul mufassirin, suratul Kahf kulluha makkiya, dukkanta an saukar da ita ne a Makka, saboda mawdu'atuha mawdu'atul makki, abinda take karantarwa a ciki gaba ɗaya abinda surorin da aka saukar Makka ne take karantarwa. Nan suratul Kahf sura ce da aka saukar da ita a Makka. Muqaddima na biyu, bayani akan ayoyin wannan sura. Suratul Kahf tana da ayoyi 110, daidai aya 110. Tana da kalmomi 1579, kalma 1579. Tana da harufa 6,306. Kenan in mutum ya karanta suratul Kahf yana da lada 6,306 haso 10. Kenan ya zama mutum yana da lada dubu nawa kenan? Lada 63 da kuma lada 60. Haka ne ko? Haka masu karanta suratul Kahf kowane mako kun ji ladar da suke samu a ga wanda baya karanta ta an tsere mai da lada mai yawa Allah ba mu ikon karanta suratul kaf muqaddima na uku bayani akan sunan surat sunan da take da shi a qur'ani shine suratul kaf ba ta da wani suna bancin suratul kaf ta kuma samu sunan ne a qissar kahf da ta zo a cikin wannan sura wanda a qur'ani gaba dai babu surar da aka zo da qissa ta ashabul kahf sai wannan sura daga wannan surar kuma ba a saka ambaton wannan qissa ba daga wannan qissar ne aka ciro sunan wannan sura suratul kahf na ka bata da wani suna banda wannan suna Allah mu dokin sarki ya samu dace sai bayani akan falala wannan sura akwai surori da dama da suke da falala a wajen karanta su daga ciki akwai wannan sura ba hadisin Barra bin al-Azib Allah ya kara masa da yake cewa wani mutum ya kasance yana karatun suratul kaf a yayin da yake da dokinsa yana daure tsakanin wasu duwatsu guda biyu sai dokin yake zamura yana neman ya gudu saboda ya ga wani rumfa a kansa sai ya zo ba manzo Allah labari cewa ga abin da yake faruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ai wannan inuwan rumfan da kake gani mala'ika ne ya zo yana yin rumfa sanadiyar karatun wannan sura da kake yi alwai sun ka ce wannan mutum shi ne Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah an ce mutum ne yana da sauti mai daɗi da ya zo yana karatu sai ga mala'ika ta zo ta yi rumha a gurinsa saboda fallan da wannan sura ta kunsa ta zo ita ma tana saurare kisan malamai suka ce daga cikin falalar suratul kaf duk sanda ake karanta ta mala'iku suna saukowa a gurin wanda yake karanta ta sannan natsuwa tana sauka yayin da ake karanta suratul kaf duk qur'ani ana karanta shi ana natsuwa amma daga cikin surorin da ke kara ma natsuwa in an dauko labari baka son a yanke shi akwai suratul kaf saboda ta dauko labarai na gaibi wanda ba sura da ta bada wannan labarai sai ita shi sa in ana baka labaran baka son a yanke labarin Allah mu dokin sarki ya samu dace daga cikin falalar wannan sura akwai samun kariya daga dujjal dujjal ne da zai zo a ƙarshen zamani daga cikin abun da yake baiwa mutum kariya akwai karanta suratul kaf manzo Allah ya ce man hafiza 10 ayati min awwal suratul kaf a wani riwaya aw akhiraha asamahu Allah min ad-dajjal duk mutumin da ya haddace ayoyi 10 na farkon suratul kaf ko ayoyi 10 na ƙarshen suratul kaf Allah zai kare shi daga sharrin dujjal ana dujjal ba zai fitine shi ba ina akwai falala karanta ta daga cikin abin da yake maganin dujjal da akwai karanta suratul kaf musamman ayoyi 10 na farko ko ayoyi 10 na ƙarshe a hadisin Nawas yake cewa manzo Allah shi man adarakahu dajjal duk mutumin da yana raye bai mutu ba ya samu labarin dujjal ya bayyana bal yaqra alaihi fawatih suratul kaf da ya karanta mai farkon suratul kaf ba zai iya cutar da shi ba kenan sanin falalar wannan sura makami ne dai ma sai ka taba mutane labari kun ga dai dujjal din nan daga cikin abin da yake maganin shi har da ci ayoyin 10 na farkon suratul kaf da har da ci ayoyi 10 na ƙarshen suratul kaf ina har da ta same mu sai mu tashi mu ta harda mu bi dare muna maimaitawa an mu hada cewa ina ayoyi saboda shi dujjal fitinarsa babba ce in ba ka samu tarihin dujjal ba kana daukar matsalar kamar ta wasa ce ma baina khalqi adam ila yawmi qiyamis sa'ati amrun akbar min ad-dajjal babu wata fitina tsakanin halittar annabi adam tun daga farko annabi adam har lokacin da kiyama za ta tsaya babu fitinar da take tayar da hankali irin bayyana dujjal babu inda shi hidinar sa ba ka tsira da shi dan ka mutu an wa'inda suka mutu ba su tsira da ciyar da dujjal ba to ba dai wa'inda suke raye ba karamar fitina ba ce ya zama da Allah ya ce ma min nabiyyin illa anzara ummatahu min dajjal aw kama qala da sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi ba ce ya yi gargadi ma mutanansa ya tsoratar da su game da sharrin dajjal da Allah yake cewa ni ma ina muku gargadi game da dajjal innahu kharijun fiikum ta'rifunahu a'war zai hita zai bayyana a cikin za ku ganshi a'war ne ma'ana mai ido daya harare gargi haka za ku ga dujjal wa'inda Allah ya kaddara za su ganshi suna raye wa'inda kuma Allah ya jarrabe su da su bayyana su ga dujjal bayan sun mutu to za su gane sifan shi Allah zai kare su ba zai tasiri akan su Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malamai suka ce yana daga cikin falalin da zamu gane wannan sura ta kumsa wannan kariya da mutum zai samu ba karamin abu bane saboda tana kumshe da labaran da in ka san su to baya baka mamaki abin da dujjal zai yi ta wannan sura labaran da ta kumsa in ka fahimce su to ko dujjal goma za su zo suka yi wani abu kai baka mamaki dan ka samu labarin abin da ya fi nasu musamman a cikin suratul ka Allah madaukin sarki ya samu dace akwai hadisi wanda ana jingina shi ga Abdullahi bin Umar duk da yake hadisi ne mawqufi da yake bayani akan falalar suratul ka cewa mun kara suratul kafi yau da juma'ati sata'alahu nurun min tahti qadamayhi ila an yabluga anana sama adaa wa adaa lahu nurun ila juma'ati allati taliha cewa duk mutumin da ya karanta suratul kafi to haske zai fito daga kasan digadigin shi har izuwa sama ma'ana yayi kololuwan sama wannan hasken zai ta haskawa zai ta haskawa har zuwa juma'a da take bi da wannan juma'a zai zama to yana dauke da haske ko da wani lokaci duk da yake wannan hadisi mawqufi ne amma dai yana daga cikin hadisai da suke nuni akan falala na suratul kaf inan sai a dage da karanta sai sa za ka ga wasu dora na juma'a sai sun karanta suratul kaf wannan kuma ko in kula wani sai shekarar bai karin suratul kaf ba haka ne haka ne to ya kamata a daura damara ka fara daga wannan juma'a ka rinka karanta wannan sura don ka samu falalar da take da shi muqaddima na shida da muka so mu yi a matsayin shimfiɗa na wannan sura alaƙan da yake tsakanin suratul kaf da suratul isra ne ma'ana wani hikima ne za mu tsinta na kasancewar suratul kaf ta zo dab da dab kusa da suratul isra'i ma'ana bayan gama suratul isra'i sai suratul kaf to kun san alqur'ani ayoyinsa suna da alaka da juna wani abubuwa ne za mu ciro mu gano lalle akwai alaka mai karfi tsakanin suratul kaf da kuma suratul isra'i abu na farko za mu gane cewa suratul kahf ta fara ne da godiya ga Allah kamar yadda suratul isra'i ta fara ne da yabo da Allah dukan sun fara ne da girmama Allah wacin ta fara da subhanallazi asra bi abdihi ita kuma wannan ta fara ne da alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kenan surorin biyu suna da alaka ta bangaren farawa dukan suna farawa ne ga yabo ga Allah subhanahu wataala shi yasa suratul kahf tana ɗaya daga cikin surori guda 14 da suka fara da yabo ga Allah subhanahu wataala kun ga cikin alqur'ani akwai sura 14 dukan sun fara ne da yabo ma Allah ba mai son yabo irin Allah jama'a shi yake yabon kansa yanzu kai in ka zo kana yabon kanka sai a ga kai yawa da kai da hankali wai yabon kai da shi sai a ce bari ka yabi kanka ko ba ka bane to amma Allah saboda shi ya cancanci a yabo shi ga yabon kansa kuma yana so a yabe shi shi yasa ma yana daga cikin abin da ke sa a samu karban addu'a da biyan bukata nan da nan yabon Allah ya masa fadanci yayin da ake so a faɗi abin da ake so tana da bukata gurin Allah kafin ka ce mai ga bukata ka kai ba shi Allah mun gode ma kai kai san mai da gaske kake ciyar da mu kake kaza kai ka cancanta ai ma kaza Allah mun gode ma kai mu da Allah mun gode amma Allah yana da bukata kaza ka biya mani Allah ka biya mu bukata ai amma ka assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum Allah ku bani kudi sai mun ta ka bani kudi sai ta ni gane ko Allah bai son irin wannan yana son ai mai fadanci baka da lahiya kafin ka ce Allah banda lahiya ba da lahiya ka nuna mai neman da yema ka girmama shi sannan ka biyo to shi da suratul kahf tana ɗaya daga cikin wannan surori guda nawa surori guda 14 akwai surori guda 5 wa'anda sun fara da menene da godiya ga Allah akwai suratul fatiha ta fara ne da godiya ga Allah alhamdulillah akwai suratul an'am akwai suratul saba akwai suratul fatir ga kuma wannan suratul kahf aka surori guda 5 kenan akwai surori guda 2 wanda sun fara da at-tabrik kamar tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi kaga wannan sun fara ne da yabo ga Allah sannan akwai surori guda 7 sun fara ne da tasbihi ko dai su zo da shi a madi ko su zo da shi a mudari'i ko su zo da shi da menene da amri kamar menene suratul isra subhanalladhi asra akwai suratul a'la ya zo a siga na mari sabbihi isma rabbikal a'la akwai suratul juma'a yusabbihu lillahi mudari'i akwai taghabun akwai suratul hadid akwai suratul hashr akwai suratul saff duka wa'annan surori in ka hada su zai baka surori guda 14 wa'anda surori ne da suka fara ga yabo ga Allah da suratul kahf tana ɗaya daga cikin wa'annan surori Allah madaukin sarki ya samu dacewa to kun ga fuska ta farko da take alakanta suratul kahf da suratul isra'i shine duka suna farawa ne ga yabo da Allah haka ne ko Allah madaukin sarki ya samu dacewa sannan ƙarshen su ma ya dace da juna suna karewa ne ga yabo da Allah ai jama'u ka karanta ƙarshen suratul isra'i Allah yake cewa قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كما يدا تكي قاريوا دا يبو دا غوديا ga Allah ita ma suratul isra ayin ka haka tike qariwa sannan alaka na uku suratul kahf tana tabbatar da cewa manzon Allah bawa ne na Allah kuma yadda suratul isra tana tabbatar da ubudiyya ga Allah cewa manzon Allah bawa ne da Allah can subhanalladhi asra shi Allah ce bi abdihi ko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi menene kitab kaga kenan dukkan su yana nuna ma annabi manzon Allah bawa ne da Allah babu wata falala da ta kai a jingina cewa kai bawa ne ga Allah ba falalin da ta kai ashe ba aibi bane sifanta a manzo da cewa shi bawa ne na Allah dan haka Allah ya sifanta shi yau sai ga wani ya zo yana dan ka ce manzo bawa Allah ne to ai an sifanta shi da sauran mutane kaza 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 wannan duka rashin sani Allah ne ko kuma yi ma Allah gaba gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah kuma manzo Allah haka Allah ya sifanta shi
wannan ita ce darajar da ta dace da shi kuma haka za a faɗi shi Allah madaukakin sarki ya samu dace inan suna da alaka bar mu ƙara waje shawahi inda suka ƙara haduwa fihima jawabun li as'ilatil kuffar a cikin suratul kahf akwai amsa na tambaya da kahirai suka yi ma manzon Allah an ba su amsa a cikin suratul kahf kamar yadda sauran tambayoyin an ba da amsa su a cikin suratul isra'i yas'alunaka anir ruh qul ir ruh min amri rabbi can kuma suna tambaye ka game da dhil qarnain suna tambaye ka game da ashabul kahf suna tambaye ka game da kaza sai aka ba da amsar wasu tambayoyi a ina a cikin suratul isra'i wasu aka ba da amsar su a cikin suratul kahf kan mu manta a bayanan da muka gabatar a cikin suratul isra'i mun bayyana cewa daga cikin abun da aka samu alaka tsakanin yahudawa da mushrikai sun ce ku je ku tambaye shi in ya ce shi annabi ne ya ba ku labari game da rai yaya lamarin rai yake idan ya ce shi annabi ne ya ba ku labari game da ashabul kahf in ya ce annabi ne ya ba ku labari akan kasa to shine sai Allah ya bayar da sauran amsa a cikin suratul isra'i sauran amsoci aka zo a cikin suratul menene cikin suratul kahf Allah mu dokin sarki ya samu dace ai shi yasa a cikin suratul kahf ai suratul isra'i Allah ya bayyana kudurarsa da yake cewa ma utitum min al-ilmi illa qalila ko ba haka bane ilimin da anka bako dan kadan ne ya guda ko ba da rigima ko ba da wani ilimi dan kadan anka bako kun gane ko amma na Allah bai nuna misalin yadda ilimi sai yake ba sai da yazo cikin suratul kahf sai yake cewa qul law kana al-bahru midadan ko ba haka bane da a ce teku za ta zama ta wada dan a rubuta kalmomin Allah Allah ce bai yiwa a iya rubuta kalmomin Allah ko da an kawo su kenan ilimi a gurin Allah na yake kaga ta ake cewa ba ku da ilimi sai aka yi shiru da aka zo suratul kahf sai aka alakanta surorin ake bayyana ga misalin ilimin Allah dan haka Allah shi ke da ilimi ba wani ba na daike ko ba haka bane kan mu manta cikin suratul isra'i ne muka ambaci su suna tambayar manzo Allah game da rai su suna ganin suna da ilimi ko ba haka bane to sai da aka zo cikin suratul kahf sai Allah yake bayyana in kuna ta kamar ilimi shi ina na ku same shi ba kun gaje shi bane eh ina suka gaje ilimin wani na zai ba mu amsa inda suka gaji ilimin nasu ba cikin littattafan da Allah ya saukar ba eh ba cikin attaura aka saukar da ilimin da suka ce ai dubu mun gaba su mu ba mu ta ilimi ne muna da littafin attaura abin tambaya attaurar wa ya saukar da ita eh wa aka saukar ma da ita annabi Musa to sai cikin suratul kahf sai Allah yake bayyana musu annabi Musa da kuke ganin kun gaji ilimin da Allah ya bashi to shi ma a maganar ilimi dan kadan aka bashi dan an nuna mai kadan ne ya samu dan sai da aka ce ya sake komawa makaranta dan ya nemo ilimi ko ba ga bane sai ga shi ya dauke ya kashi ya rata ya je neman ilimi suka tada wani ba ma daga cikin bayan mai jala ba amma san da shi ba can suka zo aka nuna musu suna kadan aka ba ashe in kuna takamar kuna da ilimi wanda kuka gaje da miji shi ma kadan ne aka bashi haka nan ana alakanta wannan surori cewa Allah subhanahu wataala ya shi yake bato da ilimi Allah mu daukin sarki ya samu dace shine Allama Tahir bin Ashur babban malami da ya kalli wannan sura sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kwantar da hankalin sahabbansa cewa su sanya suratul kahf da zama ita ce tsakiyar alqur'ani in kana neman izo na 30 cikin wace sura za ka same shi Ibn Ashur yake cewa menene sirrin haka, ina ne ake samu sirrin da aka sa suratul Kahf ta zama cikin ta ne yazo na 30 yake kuma abun yazo ya dace. Shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce anna ahruful qur'an arin tasafat fi ta'i inda qawlihi ta'ala wa la yatadaff, cewa harufan qur'ani in kalli saho su daga sama in ka zaka suratul Kahf daidai fadin Allah madauke zaki wani ya talaff nan ne harufan sun karama. Kalli sa harufa daga Bakara ka zo Bakara kai ka zaka kafi da ka kai wani ya talaff daidai inda ta mun to ka kai rabin harufan Al-Qur'ani. Kun ga ne misali ko wasu kici a fi nun ne inda nunun nan ne aka samu rabin harufan Al-Qur'ani. Inda annabi Musa yake cewa laqad ji'ta shay'an nukra, inda annabi Khidir yake magana da annabi Musa yake ma Khidir magana laqad ji'ta shay'an menene nukra, to wannan nunun din ta cikin nukra da ka kawo bakin ta to ka zo tsakiyar inda harufan Qur'ani su karama ko ina ka dauka in kalli sahaba da san yana baka daidai a fara wasu malamai ke kesa malamai suka ce ta dace ta zamo tsakiyar Al-Qur'ani dan Qur'ani littahi ne na yabo ga Allah, littahi ne na godiya ga Allah, ya fara da godiya tsakiya, ya fara da godiya da ya zo rubuci, ya fara da godiya Fatiha ta fara da alhamdulillah, in ka zaka tsakiya suratul Kahf ta fara da alhamdulillah, in ka je rubu'in sa suratul Fatiha ta fara da alhamdulillah. Isa Qur'ani duka ya kunshi godiya ne, farkon shi da tsakiyar shi da ƙarshen sa. Wallahu a'lam. Sannan a muqaddimar mu ta kusa da ta ƙarshe shine bayanin abin da sura take karantarwa. Yana da kyau ka samu haske akan abin da sura take karantarwa, shi zai baka suran gaba daya yadda yana karatu, ko ba sai akai dogon bayani ba kana iya kauce ka kuma gane abin da aka rubuta. Na farko sura tana buga mana misali game da duniya, yana nuna mana misali duniya ba komai ba ce. An fahimci Hausa? Allah ya ce duniya kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi ya haɗu da ƙasa ta fitar da tsirrai ana nan ya bushe ya buya hanci kenan, haka duniya take. Ita duniya mai gushewa ce, duk yadda ka ga mutum ana yau wani na sai wani gobe sai ka ga an aje shi geƙi an mamanta da shi, ba ai wata biyu ba a ƙasar nan sai su wani ne ake ci. Ehe, ko ba haka bane? Yau kuma yanzu an mamanta da su ne, an aje wasu. Wani guri ma ba ka yi faɗa. Wannan misali ne da yake nuna ma duniya ba komai ba ce, duk yadda ka ga wani ya yi sama, in dai duniya ce sama ido, ko bai mutu ba wata rana za ta ajiye shi gefe ta ɗauki wani. Yanzu ga shi wasu jiya su kuma shekara 50 da wani abu suka zo na mulki, amma yanzu wasu na an ajiye su ko suna su ko ba sa su. To wannan surar tana nuna mana duniya ba komai ba ce jama'a. Kakkata shi hankalinka game da duniya har ya zama kana hasada, kana bakin ciki, kana damuwa, wallahi duniya ba komai ba ce. Kamar kumfa ne, biyu da ka ga ya sama bari dai iska ya buge shi zai dawo ya sauka. Allah ka samu lafiya. Sannan surar tana karantar da mu kissoshi cikinta wanda babu inda za ka samu wannan labarin sai cikin suratul Kahf. Akwai kisa Ashabul Kahf a Qur'ani ba inda aka ambace ta sai nan, ko ba haka ba ne? Akwai kisan Musa da ɗalibinsa da Khidir ba inda za ka same ta sai ina? Kisan Zulkarnain ba inda za ka same ta sai menene? Sai nan. sai kissar wanda Allah ya bashi dukiya yazo yana ma dan uwansa gun gaba da dukiya kisa shi guda nawa cikin surar zamu fahimci akwai fitintunu guda hudu kowace fitina zaka ji maganin ta a cikin suratul kahf fitina ta farko fitina ta addini fitina na biyu fitina ta ilimi fitina ta uku fitina ta dukiya fitina ta hudu fitina ta mulki kowane misali dai bayan dai Allah ya kawo shi a cikin suratul kahf bar mu doki na daya mu doki fitinar addini ita aka fara da ita samari ne a zamanin da qiyamus suka yi imani suka karfafa imani shi ya zame musu fitina dole suka bar gari saboda jajircewar da suka yi Allah ya ga ya cancanta a ba mu wannan labari dan mu yi irin tasu in muna son mu ci nasara kuma dan Allah ya bayyana mana ga yadda sun kai mu ma mun ya ka mu ci nasara kaga fitina kenan shi sama Allah suka ce fitina ta addini abinda zai taimaka ma in ka samu kanka ciki ka samu abokai nagari masu addini waɗanda suke da jajircewa in ka rike su sai ka kai labari amma duk lokacin da kuka fada a cikin fitina na addini ya zamanto abokaninka ba nagari bane wala sai an ci nasara an bai ta wasu ai manzo Allah ya gaskiya da yake cewa mutun ya rike abokai nagari kada yayi amfani da abokai na banza za mu ji a cikin wannan sura dan da suka samu karfin gwiwa suka nuna da gaske suke yi suka nemi taimakon Allah Allah ko ya taimake su jama'a tarihi sai so gari mu ko bai zo ba da kun sa abin mamaki cikin dabbobi wace dabba ce aka helena eh kare ko kare shi in yabbiyo saboda ya sa arzan mai da kamo tsamagun zai amma sanadiyar yara ga mutanen kirki sai da Allah ya maimaita sunan shi so ba adadi a cikin suratul kahf ai an bazo aka a kawo labarin zaki ko mina ko ba haka bane amma sai kaga saboda kare ya ga waɗannan matasa mutumin kirki mutanen kirki saboda addinin su har shi sai da aka bashi labari na ƙwarin sanadiyar yara ga waɗannan dan haka fitina ta addini abun da yake sa mutum ya tsira daga gareta ya samu abokai na kirki kake da abokan su zama abokan maza an gane wannan ko sannan daga cewa mun zama kana ta cikin surar ta ba mu labarin fitina ta menene fitina ta ilimi shi ko fitina ta ilimi idan ka shiga jarraba ta abun zai yi ma magani ka samu nasara a cikin ta shine ya zama kana da ikhlas idan kana da ikhlas ma'ana kana da jin tsoron Allah idan kana da jin tsoron Allah to lalle Allah zai taimake ka shi kuma ilimi jama'a ana fitinuwa da shi kowane ya fanni na ilimi ilimin shari'a ne ilimin boko ne ilimin likitanci ne ilimin noma ne ilimin menene in baka aza shi inda Allah ya ce aza shi ba to zai halakar da shi da za ga mutum yana alfahari da ilimi yana alfahari da ilimin da Allah ya ba shi ai mun ga wannan misali a cikin Qur'ani inna ma utitu hu ala ilmin indi ko haka ba ne da ya ka sai ta sai cika ni wa abun da aka bani ilimi na nasa aka bani wallahi ya shiga jarraba za ga mutum an ba shi matsayi an ba shi minista ko an ba shi wani matsayi sai shi rinka ne ni fa na cancanta ne amma saboda ilimi na ne dan ilimi na ya kawo ne in ba nan karatu na ban zuwa wannan jarraba sai sa ka ce in Allah ya jarrabe ka da ilimi to ka zama mai tawalu za mu samu misali a cikin wannan sura abinda ya faru tsakanin annabi Musa da Khidir da ya zo koyon ilimi sai ce hal attabi'uka ko ba haka bane ka bari in bi ka mana roƙo yake yi fa ya samu abin da ni ma na samu sai sa ake so duk mai son albarka ilimi ya bi malamin sa ya yi ma malamin sa tawadu sai ya albarkatu da ilimi amma duk mutumin da yake neman ilimi baya ganin kiman malamansa to fa zai samu ilimi amma ba zai masa amfani ba zai masa albarka aka dauka misali a yi akwai wasu malimanta ne amma rashin tarbiyya ya sa ga ilimin bai da amfani kaga mutum ya samu ilimi amma hajaran masharan zaka ga wani da an zo ana magana karatu ka san wane yayi wane karatu amma na wane yayi albarka to haka ke so ana son ilimi mutum ya sifantu da tawadu shi yasa annabi Musa ya sifantu da tawadu zamu koyi wannan darasi game da abin da ya gaba ya faru ana sai mu ya zame muna darasi sai na hudu akwai abin da mun kamfata na uku shine fitnatul hukm fitnatul hukm ma'ana fitina na mulki in Allah ya baka mulki to in ba sa'a ba sai mutum ya shiga wani yanayi nan da nan sai mutum ya canza sai wanda Allah ya zai wani zaka ganshi cikin laushi kana ganin shi salihin bawa mutum mai wanda bai da damuwa amma wallahi ya samu iko akan in ba sa ba abin zai ko fir'auna bai shi ai da yawa waɗanda suka zama abin da suka zama mummunan tarihi sai zo a gare mu ai saboda sun samu dama ne sun samu mulki ai da wasu da su ake cewa sai da su kasan nan suna kasan nan kuma yi ake yi kuma suna gani amma me suka yi sun je yin wani bane ba su iya komai ba ƙaryin da suka samu na su juye wanda suke so su yi ma wani abin da suke so bai samu ba sai da suka samu mulki to kai ma Allah na iya jaraba ka da mulki abin da yake so in ka samu mulki kai amfani da mulkin dan zalunci kai amfani da mulki dan fantsare Fir'aun bai ji dadin mulki sai ce ana rabbukum al'ala. Ko ba haka bane? Adawa da Samudawa su samu ƙarfi cewa suke mana ashadu minna quwwa. Ko ba haka bane? Annabi Ibrahim da yazo yana yi ma sarkin zamanin cewa sai ya ce dashi kai ana ubi wa umitu. Ni ma ina kashe ina rayawa. Sai samalama suka ce duk mutumin da yake son ya tsira in ya samu mulki to ya tsarkake niyyarsa in ya tsarkake niyyarsa to zai samu cin nasara a rayuwarsa Allah madaukin sarki ya samu dace sai fitina na menene fitina na dukiya yawa dukiya fitina ce dukiya fitina ce amma abinda zai taimaka ma ka samu kuɓuta daga fitinar dukiya shine kullum ka sa a ranka abun duniya yana gushewa ko ana gushewa a bar shi amma in ba wannan ka sa a kan gawa to sai kuɗi sun sa ka haɗa gawa sai kuɗi sun sa ka rena mutane sai kuɗi sun sa ka ga kowa ba kowa shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi sifanta duniya don kusan ba komai ba ne sai ya sifanta ta da ruwan sama jama'a menene hikimar kamanta duniya da ruwan sama ina ne alaka take kai ka dauka kawai Allah ya kawo misali ne a haka kawai Allah yake kawo misali a Qur'ani a'a Allah yana kawo misali a Qur'ani ne dan kai tadabburi ka gano lalle fa abun nan ya dace da kaza Qur'ani ba labari bane haka da kanjin kurege a duk da kaga an kawo labari a Qur'ani son ake yi ka tsaya kai nazari da kyau ka gane cewa al'amarin nan akwai duba akwai abin duba ku ɗauko misali ruwan sama ba lokaci gare shi ba in dai an fara ruwan sama me kake sa a ranka za a ɗauke shi ko ba haka ba ne komi yawan shi me kake sa mai za a ɗauke haka ba duniya duk da kaga ta ɗauko guguwa duk wata hayaniya ka sa a rai wannan hayaniya za ta kushe ruwan sama in dai ka shiga ciki zai jika ka ko bai zai jika ka ba to haka duniya in dai ka fada ciki sai ka shiga bala'in duniya in dai kana cikin duniya to kana cike da ita haka ruwan sama yake ruwan sama duk yadda ya sauka in an jima yana gushewa ko bai gushewa haka duniya take bai da karkanka cikin ta gushewa dai gushewa zakai ko ta gushe ta barka yasa Allah yake yawan buga misalin duniya ba komai bane kamar ruwan sama ne da yazo ya sauka yayin zamani shi ya wuce haka ma mutane ai na sha yawan tambaya ai yazo a bani wannan ansa nace a unguwan nan shekara 80 da suka wuce wane ne ya kuwa kudi a unguwan nan babu shi ne eh unguwan ma babu ta ko to yanzu mu dauka ya mai ko kai ka ta sai ne sha yau dai muna ranar 31 ga watan uku ko wane ne ya kuwa kudi a unguwan nan in ma akwai shi wai san shi kenan in ma za ka ji a ranka ni ne kudi ne na to kai ne kake jin haka ba kowa kake ba kuma ko ni kake ba ya da ka san kowa bai san ka ba haka za ka yi zamanin ka wuce a kuma manta da kai sai a waye gari ana ina wani amma manta da shi sai an dinka zuwa tunani wanda sun ka san ka shine za su gano naka ka bi duniya hankali ba komai bace duk da kake ganin kai kai ne ya jin kai ne wallahi ba kowa kake ba inda da kafiran goko ba san ka ba san ka duniya ba kowa bane Allah subhanahu wataala ya samu dace daga ƙarshe zamu bayani akan abinda zamu tattauna akan shi abinda zai faru a ƙarshen zamani shine bayani akan dajjal Allah mabukin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala zai tattara mutane gabaki daya ran tashiyar kiyama bayan an mutu sai ya zamanto kafin mutuwa da kuma bayan an mutu dajjal zai zo ya menene ya fitintar mutane tambayar da zan yi muna kafin in kawo wannan bayani na yi mana bayani akan hatsarin da dajjal yake da shi ko bai da ban yi ba amma na ambaci dajjal zai zo ƙarshen zamani ko ba zai zo ba na ambaci cewa manzon Allah ya yi bayani cewa kowane annabi yana gaya wa mutanensa yana kuma tsoratar su game da zuwan dajjal ko ba haka ba ne manzon mu shi ma ya mana bayani mun ce daga cikin falalar wannan sura karanta farkon ta da ƙarshen ta yana kare mutum daga dajjal ko bai karewa mun san ko me yasa saboda ita surar muhimman wa'annan abubuwa guda huɗu ta kumsa to dajjal duka ya duk ya tattara su fitina ta dukiya fitina ta mulki fitina ta ilimi fitina ta menene kudin ambata a addini fitina ta addini to shi dajjal duk ya tattara wa'annan in ka dauko fitinar ilimi sai ya zo ya nuna ma shi mai ilimi ne ba sai shi kawo ma tarihi babanka na kaza baban kai dan wani 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 duk sai ya lissa wannan fitina ko ba fitina bane ya fahimci kai mutun ne mai son kuɗi sai ya ce ma mina na kake so abin da kai kuɗi na kake so ka bi ni zan baka kuɗi sai shi daga hannu sai ka ga miliyan 100,000 sun zo sai ya ce rike wannan nace fa ni ne kullun zan baka in aka gama wannan sai ya zo magana mulki ce shi shine Allah fa in baka yadda ba sai ya ce sama sako da ruwa sai ta sako da ruwa ta hito ta yi tsiro ta yi komai sai ya ce wani na baka wannan gona kai kuma na talauta ka haka yake fitina addini zai zo fitina ka addinin ka ya ce shi za ka bauta mai saboda shi yake kashewa shi yake rayawa sai ya zo a kabari ya ce wanga kabarin wani na shekara kaza da kaza da mutuwa shi wani taso kai da ni ne Allah ya yi ka aljanna can ka shiga shi san ka ce koro Allah ya kare ku daga fitin dajjal idan ya je bai samun nasara a kan ku mu'mini da ya gani sai ya gane sai ya ce kai dai kafiri ne kai ai manzo Allah ya ga mana kai cewa da mun da wani ka zamu ga rubuta kafir ka kanan kuma kai ne ai wanga dajjal ne
wasu da suke ce ah ga wani abu ya bayyana shi kuma kai mu'mini ka san shi inda zaka gane fitinar ta dujjal ta kai fitina yanzu a wanga zamani dan girman Allah Sheikh Inyas ba bawa ne daga cikin bayan Allah ba mutanen kasa gaura na tausi da namus eh an yi shiru in to ya tsira namus na ba wani guda hawa da tsira namus babu ko amma ya suka fitinu da shi wani yanzu in kace Inyas to jin yake in ka faɗi wata bugara akan Inyas jin yake kamar ya sayu da fasaka ne yake kamar ma kabul addini wani bisa da an zo an ce ai an ga Inyas cikin wani wata an ga Inyas gidan wani an ga Inyas gidan wani to da an ga shi me yayi eh me yayi an ga shi ga katanga to an ga shi ga katanga sai ne to yanzu da an gashi da katanga kana ganin inda da aka ga Inyas a wani wata yana ta zubo mutane kudi gobin kace ba Inyas wani ba yuka da dokoki kashi kama to haka dujiyar ce dai dai fitina mutane naka dan adam abin da fitina shi ba komai bane shi yasa mu roki Allah ya kare mu daga fitinan dujjal shedanun mutane da shedanun aljannu duka Allah ya kare mu daga sharri Allah mu roki sarki ya samu dace ina ganin wannan duk suna daga cikin shifida daga cikin fitinodin da za mu gabatar na wannan sura ina ganin za mu takaita za mu shiga tafsirin suratul kahf kuma ya yi daidai da ɗan lokacin da ya rage muna bai da yawa gobe kuma ya fara ba bismillahirrahmanirrahim bismillahi rahmani rahim mai jin kai Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa da littafi walam yaj'al lahu iwajan Allah subhanahu wataala bai sanya Qur'ani a karkatacce ba abin da ake nuna karkata anan mukhalifan li kutubi sabiqa Qur'ani bai saba ma bayanan da tafsirin su ka bata inda su Yahudawa suna ganin da Qur'ani ya zo ba hannun su ba ya zo da kaza zo da kaza sai Allah ya ce to ai Qur'ani duk bayanin da tafsirin su ka bata bai saba musu shi sai Allah ya ce walam yaj'al lahu iwaja bai sanya mai sabani game da tafsirin su ka bata qayyiman ma'ana ma'ana shiryayye ne ko kuma ya zamanto miƙaƙƙe ne ma'ana mustaqiman miƙaƙƙe ne shi alqur'ani li yunzira ba'san shadidan don yewa mutane gargadin azaba mai tsanani min ladunhu wanda zai zo daga gurin shi Allah subhanahu wata'ala na'am wa yubashshiru almu'minina kuma yayin masu imani bushara da aljanna alladhina ya'maluna as-salihati wa yusfi aikata aika nagari anna lahum ajran hasana cewa suna da lada kyakkyawa a gurin Allah kunji wanda suke da lada kyakkyawa shine aljanna a ranar alkiyama su ne wanda suka yi imani suka aikata aiki na ba ba a shiga aljanna sai da imani kuma ba a zama da imani na hakika sai da aiki kuma aiki na kware shi kuma aiki baya zama na kware sai ya cika sharuɗa kamar haka na farko ya zamanto ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama akwai ikhlasi a gidan Allah in kai aiki ba dan Allah ba Allah baya so ko da ya dace da koyarwar manzon Allah in dai ba dan Allah kai ba Allah baya baka lada in kuma kai aiki dan Allah amma ka yi shi sabanin koyarwar manzo ba aikin kwarai bane ka zo sallah sai kai azhar raka shidda dan kana ganin sallah ne ya dace da koyarwar manzo ko ya saba mata Allah baya so ba aikin kwarai bane ina abinda aiki na kwarai wanda shari'a ta karantar kuma an yi shi da Allah to duk wanda suke wannan suna da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wataala makithina fihi abada suna masu dawama a cikin gidan aljanna in dai har me har sun samu sun shiga cikin gidan aljanna gidan aljanna kuma ba a mutuwa ba a tsufa za a zauna a ciki har abada bayan bir mene ne gaba bayan dal ladina qalu takhadha allahu walada ko ya kuma yi gargaɗi ga waɗanda suka ce Allah subhanahu wataala yana da ɗa, su ne Yahudawa da Nasara. Yahudawa sun ce Uzairu ɗan Allah ne, Nasara sun ce Isa ɗan Allah ne. Allah ya ce to shi musu gargaɗi cewa Allah subhanahu wataala baya da ɗa. Ma lahum bihi min ilmi, ba su da wani ilimi game da maganar nan da suke yi na cewa Allah yana da ɗa, ba su da ilimi. Wala li abaihim, haka ma iyayensu ba sa da wani ilimi game da wannan. Su ma iyayensu da suka gaje su suna faɗar haka, su ma suna faɗi ne akan jahilci ba bisa ilimi. Allah yake cewa kaburat kalimatan takhruj min afwahihim, kalman nan da suke faɗa na cewa Allah yana da ɗa ta yi girma wadda take fitowa min afwahihim daga bakunansu. In yaquluna illa kadhiba, in bi ma'ana ma ay ma yaquluna illa kadhiba, ba komai suke faɗa ba sai dai ƙarya ce suke faɗa kan Allah. To wannan abun yana damun manzon sallallahu alaihi wasallam, saboda shi mutum in yana ganin girmanka aka ci mutuncinka a gaban shi, to kai ka yi shi jin zafi. An gane misali, mutum ne wanda kana girmama shi, iya girmama, sai wani ya zaka yi ci mutuncin shi a gabanka, to kai baka san ma irin yadda zaka yi. To haka manzo Allah yana ganin girman Allah, ba cin mutuncin da ya kai ka gaya wa Allah magana ta ƙarya ka ce yana da ɗa kuma bai da. Manzo Allah yana jin zafin wannan abu. To Allah ya ga damuwan da manzo yake yi, shine yake kwantar masa da hankali, yake ce da shi fala'allaka baqi'un nafsaka, shin kai manzo za ka halakar da kanka ne? Ala atharihim, saboda wa'innan ay li ajalihim, don abin da suke faɗi game da mu. In lam yu'minu bi hadha al-hadith, in ba su yi imani da wannan Al-Qur'ani ba, za ka kashe kanka ne asafan saboda baƙin ciki. Kenan sai ya zama fala'allaka baqi'un nafsaka asafan, yanzu kai za ka halakar da rayuwarka ne saboda baƙin ciki. Ala atharihim, saboda su abinda suke yi. In lam yu'minu bi hadha al-hadith, in ba su imani da wannan Al-Qur'ani, za ka kashe kanka ne. Mana ka rabu da su, kamar kai ne ka zo ka yi wa'azi ka kare, sai ka ga ustaz ke nan ya gode da Allah haka yayin za ka suke. Akwai dadi ba mu dadi, amma ya zaka yi, zaka halaka kanka ne saboda irin wannan maganganu suke hakuri. Gobe ma ku zo kai wa'azi, in an kare ta ji ma ku zo kai wa'azi. An gane misali ko? Allah yake cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan, to ne ya kamata mu tashi. Inda nan akwai bayanin da ya kamata mu gabata, kuma in mun ɗauko shi wanga lokaci ba zai shi abinda muka daidai. Allah ba mu lada da wasu, Allah ya fi mu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.